أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala cikin kimarsa ya ƙara hada mu a yau hudu ga Ramadan shiga 1445. In ba manta ba, wancan zama na jiya mun takarkare akan basmala. Yau insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin suratul Fatiha, ita ma mu ji abinda malamai ke faɗa gami da ita. Malamai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da kirari da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu duka. Wato ita wannan sura ta Fatiha tana daga cikin batu mafi girman surori da ake da shi a Qur'ani. Wato ana cewa ma a cikin surori da ake da shi a Qur'ani babu kamanta, ta fi kowace sura girma. Kamar yadda in ana magana ayoyi ne, to ayatul kursi ta fi kowace aya. To ita suratul Fatiha ta fi kowace sura girma wajen tattaro koyarwar addinin musulunci baki ɗaya. Kaga ita kamar suratul al-ikhlas, qul huwallahu, ita tana kamar sulhun Qur'ani ne, saboda Qur'ani ko dai tauhidi, bangaren tauhidi ne, sanin Allah da kuma sunayensa da sifofinsa, ko kuma bangaren sanin hukunce-hukunce, ko kuma a baka wani kissa da zaka dau izina da ita. To kaga wannan qul huwallahu tana magana ne akan bangaren tauhidi kadai, amma ita a Fatiha tana magana ne akan addinin musulunci baki daya. Babu wani doka na musulunci face a Fatiha yana da wani ginshiki da yake komawa zuwa gare shi. Shi sa mato maza Allah ya kira ta da a'zamu sura, mafi girman sura da aka saukar da ita a cikin Alkur'ani. Ita ce Fatihatul Kitab, ita ce as-sab'ul mathani, wato ayoyi guda bakwai da ake yawaita karanta su. Wato bawa yayin da yake karanta Fatiha, kusan abin da yake tabbatar ma Ubangiji shi ne dukkan sufofi na kamala, duk sufofi na godiya, duk sufofi na kirari, duk sufofi na yabo, da kuma sufofi na godiya. Yake tabbatar ma Allah ta'ala a matsayin cewa Allah shi ne mahaliccinsa, shi ne wanda ya mallake shi, kuma shi ke ba shi arziki, shi ke gudanar masa da rayuwarsa baki daya. Saboda haka wannan sura malamai ke cewa sura ce take da falala, wato duk da karancin ayoyinta, duk da karancin ayoyinta da kuma karancin wato yanayin fadin ayoyin su kansu. Ayoyin su bakwai ne, sannan kuma ba su da wato fadi. Idan alu za ka ga kawai kusan rabin shidara ko kuma shidara daya shi yake daukan waɗannan ayoyi din. Daga cikin sunaye da malamai ke bata shi ne Fatiha, kamar yadda ya shahara a baki cewa muna kiranta suratul Fatiha, muna kiranta Fatihatul Kitab. Wannan suna ne shi kanshi manzo Allah shi ne ya kira ta da wannan suna din. A cikin hadisi da ke cikin as-sahihaini, manzo Allah ke cewa la salata liman lam yaqra fiha Fatihatul Kitab, babu sallah ga wanda bai karanta Fatihatul Kitab ma buɗe littafi ba. A wani lafazi yake cewa la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha Fatihatul Kitab, sallah ba ta cika, bata wato isa har sai an karanta Fatihatul Kitab. A sahih Muslim yake cewa man salla lam yaqra fiha Fatihatul Kitab fa hiya khiladun ghayru tamam, duk wanda ya salla bai karanta Fatiha ba, to sallarsa tawayya ce bata cika ba. Kaga wannan mazala ne shi a karan kansa ya kira ikata Fatihatul Kitab. An kira Fatihatul Kitab saboda yanayin yanda ake bude katun sallah, ake kuma bude katun Qur'ani da ita. Daga cikin sunaye da malamai ke bata shine as-sab'ul mathani, wanda kuma a Qur'ani yazo. السبع المثاني كما القرآن العظيم كما الله تعالى كان سوره الحجر ان اتي ولقد اتيناك سبع من المثاني والقران العظيم للي من مكه بايوان واتو ايوي غدا بكوي دا اكي ميمتا كراتون سو دا كما القران العظيم حديث يتبت اتين الصحيح صحيح البخاري ابن جرير يفتر دشي ما اتين تفسير انسا دا ونن سو دا ونن سو دا سندي انغتاتشي دا ابو سعيد ابن المعلى يكي تشوا مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي انا صلى وزال سي يزو جيتاني فدعاني سي كيراني wato bayan ya gita shi sai manzala ji samu waje shi ya zauna sai ya kwala masa kira falam atihi sai ban zo masa ba hatta sallatu sai da na karshe sallah na thumma ataju sai nazo fa qala sai yace ma mana'aka an ta'ti me ya hana ka kazo fa qultu sai nace fa qad kuntu usalli a ina sallah ni fa qala alam yaqul illah ashe Allah ba yana cewa ba ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul ya ku wanda suka yi imani ku amsa kiran Allah da manzon shi wato ka sani ko kila ma a ce kila ma sallan da kake yi ne akwai wani babban jara akan ta ka yanke ka zo wurin manzo Allah ka ji saboda shi manzo Allah ana sakon masa shari'a kuma kala sai kuma manzo Allah ya ce masa Allahu allimuka a'zama suratin fil qur'an bana koya maka wato suratan da ta fi kowace girma ba a qur'ani qabla an akhruja min al masjid amma kuma kafin ta daga masallaci zaka zo sai in ga maka wannan fa'ida to fadhahaba annabi sallallahu alaihi wasallam li yakhruja sai manzala ya ga manzon sa a masallaci yaje zai fita sai ya sauri shi wannan sahabi yaje ya sha gaban manzon Allah fa zakartu sai na tuna masa fa qala sai ce alhamdulillahi rabbil alamin ka kira shi wato kai dinga yawo ta karata alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani sune wato ayu guda bakwai da ake yawaita maimaita su ake karanta su wal qur'anul azim kuma sune kuma qur'ani mai girma alladhi utitu wanda aka mun bayawansa المثاني كما عندما كما فدا دغه التي تفنى جمع لمي التي تفنى وتعاد انا يوم ميمتا كراتنتا يayin da ake sallah a kowace raka'a saboda kowace raka'a idan mutum bai karanta suratul fatiha ba to babu sallah wato sallan ni dai da gangan yayi to babu sallah ita kun kuma wato da rabkan waye to wannan raka'a dai babu ita saboda muhimmancin sallan wato fatiha a karatu da ake yi a sallah ko sallan tatawu'i ne ko sallan farilla ne wajibi mutun ya karanta ta saboda haka aka kiyata as-sab'ul mathani anan mazala shi ma sai ya kara kiran ta al-qur'anul azim walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal-qur'anul azim sai mazala ya ce ita ma kanta fata ita ce al-qur'anul azim da to wannan kaga sai ya zama saboda girman sha'aninta aka kiyata ita kanta ita ce al-qur'anul azim din mun babi wato babin akira wani ban akira wato a kira abu da babban suna saboda girman sha'anin sa kamar yadda nan gaba zamu zo mu ji yanda Allah ta'ala ya kira ita kanta suratul fatiha inda sallah saboda a sallah ba zai yi aika ai sallah ba tare da fatiha ba zai yi kuma ya zama kamar yadda Abu Jahil ke fada yake cewa zai yi ya zama an kiyata al-Qur'anul Azim ne saboda min babi afil khas ala al-am ya zama abinda ake magana Allah ta'ala ya bani bayawan fatiha sannan kuma ya bani bayawan sauran suroni din tare da fatiha din wato wannan shi zama al-Qur'anul Azim kamar yadda Imam Mujahid ibn Jabr ke fada ko al-Qur'anul Azim ko ya zama wani suna ne daga cikin sunaye na fatihan ita kanta ko ya zama al-Qur'anul Azim ana magana ita kanta fatihan ta shiga cikin al-Qur'anul Azim din baki daya daga cikin sunayenta akwai Ummul Qur'an uwan wato al-Qur'anin baki daya wannan wasu daga cikin malamai idan za a duba za a ga wasu daga cikin malamai ba san a riga fada mata Ummul Qur'an arwato wannan daga Anas ana dangata ma Anas wannan magana da wato almajirasa guda biyu Hassan al-Basri da Muhammad ibn Sirin suna cewa a daina kiranta Ummul Qur'an ai wato Ummul Kitab ai shine lafzul mahfuz wato suna cewa ai shine abinda Allah ta'ala ya kira karara Qur'ani cewa Ummul Kitab shine lafzul mahfuz yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu Ummul Kitab amma wato basu san da yake wato jewayewa ga sunnan manzo Allah yana ko ba wanda zaka ce ya gewaye sunan manzo Allah shi kadai duk da wato su da wannan malamai ne amma ban san hadisan manzo Allah hadisan manzo Allah da manzo Allah ya faɗa yi cewa wannan aya ko wannan sura ana kiranta Ummul Qur'an ba ita ba wato su Al-Hasan al-Basri da Muhammad ibn Sirin ba su san wannan hadisin ba shi suka bada wannan fatawa din amma ya tabbata daga manzo Allah shi cewa ana ce ma fata ita ma Ummul Qur'an din sunan ta ne hadisin ya ce sahihu al-Bukhari Bukhari ke cewa hadathana Adam ina dafin Adam ibn Abi Iyas ايت حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره يكي cewa manzo Allah sai sama yace ummul qur'an hiya sab'ul mathani wa ummul qur'an ita ce as-sab'ul mathani ita ce wato fataha mai ayi guda bakwai ita ce kuma alquranul azim manzo sai kira ta da wadannan sunaye guda uku ummul quran as-sab'ul mathani da kuma alquranul azim banda shi kuma ibn wahab ya mashi adam ibn abi iyas mutaba'a shi ma ya ruwato kwatankwacin haka ibn jarir al-qabri ya ruwato daga yunus ibn abd a'la daga ibn wahab daga ibn abi da'im daga sa'id al-maqburi daga abu huraira yake cewa hiya ummul quran wa hiya fatihatul kitab wadannan sune sunaye sunaye da suka tabbata na na fatiha banda ita akwai wasu sunaye da ake fada kamar akwai hadisi da yazo a ce as-sahih as-sahih sahih muslim Allah ta'ala shi da kansa a cikin abinda manzo Allah yake rawaito daga Allah kai tsaye Allah ya kira ta da sallah qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayni inji Allah ta'ala yace na raba sallah wato rabi biyu tsakanina da bawana sai yace in yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala yace athna 'alayya 'abdi kaga ana kiyata da sallah saboda me saboda sallah ba zai yi ai sallah ba ba tare da an kanta fataha ba banda wannan kuma akwai inda kuma aka kira ta da wasu sunaye da daban kamar ruqya akwai daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin sahih muslim shi ma da suka je aka karbi bukatun su sai aka nemi su ruqya ma wani wani daga cikin dagacin garin akwai iyalansa daga cikin su wani kunawa ta harbe shi sai suka nema akwai mai ruqya sai yace to zai musu ruqya din sai ya kanta fataha kaga fataha ta daga cikin abin da ake ruqya da ita ko wani abu ya da mai ka babu lifi kanta fataha wato ka tofa ko kuma ka karanta abin sha kasha babu lifi don manzo Allah da bayan ya gaba sai ce wa mayyidrika anna ha ruqya wa ya sanar sheka dama ana yin ruqya da ita fataha ana yin ruqya da ita a takaice dai wannan ita sura kamar yadda manzo Allah ya faɗe ta sura ne da wato babu kamanta a Qur'ani duk da wato kankantan sura wato ayoyinta ayoyi bakwai ne kawai kuma shafi ɗaya kawai amma manzo Allah yake cewa babu wato kutankwacin ta al-Qur'ani ba a saukar ma wani annabi ba sai manzo Allah fataha wato kutankwacin ta ba za ka taba samun kutankwacin fataha a Taura ba za ka samu a Injila ba za ka samu a Zabura ba a Qur'ani ne kadai a Qur'ani ma ita ma babu ita sai wannan fataha ita kadai wato babu wata sura da za ka ce ta yi ka bada fataha sai ita fataha ita kadai wannan shine abinda manzo Allah yake faɗa a cikin Sunan Tirmidhi sahihi na Ibn Khuzaimah na Ibn Hibban da Al-Hakim hadisin Abu Hurairah manzo Allah yake gaya ma Ubay ibn Ka'ab cewa ita ce afdalu surati fil Qur'an mafificin sura da dake cikin Al-Qur'ani wanda idan mutum ya karanta ba a saukar da makamancin ta ba a Taura ko Injila ko Zabura to waɗannan sune wato kamar da muka ce sune sunayen Fatiha da suka tabbata a cikin sunna banda su ana kiranta da sunaye da yawa galibi ba wai sunaye bane ana saboda ayin ruwa da sufofin ta ne a ce kaza a ce kaza a ce kaza duk kowanne suna aka kira ta in dai wannan ma'anar zai shiga to wannan babu laifi idan mutum na sai ya duba sai ya duba radul adhan na Malam Bakar Mamun Gumi za ka ga a can wuri ya kawo sunayenta da yawa kuma wato akwai fa'ida kure daga cikin mutum ya duba din saboda yanda malam ya kawo kowace suna in ya kawo sai ya ga ya baka munasaba a ce a fakace kai ma kanka zaka in kuna ya faɗi munasaba zaka iya fahimtar dangantaka da yasa aka kira ta da wannan suna din muka ce kuma daga cikin fa'idojin ta shine ana yin ruqya da ita babu laifi zaka ta fata kai ruqya da ita ruqya ina nufin wani abu ya dame ka karanta kai ka tawassuli da wannan katin da kai Allah ya biya maka bukatunka babu laifi wani jikinka na maka wani ciwo ka tofa ma yaron wannan fatiha din babu laifi ka tofa abin sha kasha babu laifi ma ba rubutu ba ko rubutu akwai sabani za a yi rubutu a sha ko ba za a yi rubutu a sha ba wasu malamai suna ganin za a sha wasu suna ganin ba za a sha ba mu mun sharin jayar da cewa muna ganin bai kamata a sha din ba musamman yanzu yanda aka mai da shar rubutun wani an mushi wani sabon sinfuri daban galibi in aka ce za a yi rubuta fatiha ba fatiha kadai za a rubuta ba za a ga an rubuta fatiha ne kuma za a je a yi wasu zane-zane to na zane-zane shine wato matsala amma da fatiha kadai za a rubuta to wannan daya da sauran al'amari saboda akwai sabani nan malamai akan wannan saboda haka wato fatiha ita ce dai ta fi kowace sura girma kuma anan akwai munasaba kwarai da gaske a duba ka gani akwai saukar mana da fatiha da aka yi mana wannan yana nuna wato falalan wannan addini wato Allah sai ya zabi annabin da yafi kowanne sai ya saukar mishi da fatiha sannan kuma ya zabi littafin da yafi kowanne a cikin littafin da ya saukar sai ya saukar da fatiha a ciki sannan al'ummar kuma da ya gewaye su da fatiha su ma kuma sun fi kowanne su ne khairu ummatin ukhrijat linnasi saboda haka sai wannan sai zama wato falala ne kan falala falala kan falala an saukar mana da fatiha mafificin sura a cikin mafificin littafi a karkashin wato annabta na mafificin annabawa sannan kuma wanda suka je wuri shi sune mafificin mutane waliyai Allah da Allah ta'ala ya zaba a ban kasa saboda haka wannan kyauta ne daga mai baiwa al-wahabul mannan Allah ta'ala mai baiwa mai kuma cike da ni'ima wannan shine wato wata kace magana kan sunayen fata sai malai ce alhamdulillahi rabbil alamin muka ce alhamdulillahi yana maganan godiya ne da kirari da kuma wato yabo ga ubangiji madaukaki alhamd lafazin alhamd yana wato kishiyan kushe shi alhamdu kusan yana da ma'ana da almadahu almadahu shi ma yabo alhamd yana nufin yabo sai dai alhamdu yafi almadahu fadin ma'ana kamar yadda kuma yafi ash-shukr shi ma fadin ma'ana kishiyan alhamdu shine azzam azzam shine wato a ce an kushe mutum kamar da sunan ma'aike kaga Muhammad saboda shi a dabi'ansa da dirin jikinsa da komai nasa yabo ne shayaba ne shi to akasin wanda yake zama ya kishiyanci dabi'a na manzo Allah shine sai ake ce muzammam shi Muhammad a ce muzammam to shi shi ma Allah ta'ala kuma daga cikin sunayensa akwai Alhamid Alhamid shine wanda ake gode masa wanda kuma ya cancanci duk wani sufofi na kamala da kuma sufofi na yabo da kuma sufofi na godiya sai muka ce mun fara cewa to almadahu da ash-shukru da alhamdu duka kusan ma'anar su daya duk suna nuna yabo da kirari da kuma wato godiya to sai dai kowanne su akwai ta inda kuma yafi jibintan wannan ma'ana din kaga kaman shi almadahu abinda yake magana shine athna'ul hasan kawai yabo a maka yabo yabo kyakkyawa kamar da shi a shukur ku kuma yana da maganar godiya an maka wani ma'arufi ne an maka wani kyautata maka wani abu ne aka maka sai kake godewa misali da iyaye suka haife shi daga cin ladan da zai basu a matsayin su sun mishi sula na haihuwarsa shine ya musu biyayya haka zalika wani wanda yana maka alkhairi daga cikin godiya da zaka masa shine ka dinga yabansa idan an ambace shi sannan kuma yayin da alaka ta haɗa ku da tsakaninka da shi ya zama alaka ce ta kirki wannan kaga ashukuru ne to shi alhamdu ya haɗa waɗannan abubuwan duka sannan kuma yayi wani ƙarin kuma wato zaka ce alhamdulillah kaga na farko akwai kyakkyawan yabo da zaka yi ma ubangiji ga kyakkyawan yabo da zaka yi ma ubangiji sannan kuma ni'imomin da ya maka wajibi kace ka gode wato in kace ka gode ba kawai kace ka gode a baki ba a sai ka nuna mushi wato shi kadai zaka bauta ma saboda cikan godiya shine kai aiki na gargaru sunan shine ya mallake ka shi ya halice ka kuma shike baka arzikinka da kake shaka iska da kake shaka abincin da kake ci to wannan shine wato bambanci tsakanin alhamdu da almadahu da ashkuru shi muka ce almadahu wasu malamai kamar al-Ambari yake cewa wai da ba an yi kalbin sa ne asalin sa alhamdu kaga ha karami mun jaye dan to wai idan ka juya ta reverse kuma zai zama almadahu ta baibai zai zama almadahu alhamdu kaga ha'un mimun dalu to idan ka juya sai ya zama almadahu almadahu yabo alhamdu shi ma kusan yabo din sai ce to wannan an yi kalbi ne a larabci aka samu irin wannan to amma malamai da yawa suna cewa wato ba haka abin yake ba saboda almadahu shi galibi yana nuna athna'ul hasan ne wa dhikrul jamil kawai kyakkyawan ambato ne da kuma yabo amma shi almadahu yana da wani ma'anar ƙari akan wannan shi kuma ashkuru shine wato mutum yayi yabo kuma ya nuna godiya ya nuna kuma abinda aka yi masa na ni'ima ya gani kuma ya yaba shine ashkuru wannan zai iya zama kai shi da harshe zai iya zama kuma kai shi da gabbai kishiyan ashkuru shine mutum yayi butulci wato shine kufranun ni'ima mutum ya zama ya butulce ni'imar da aka masa amma ka wani ni'ima na alkhairi amma kuma sai ya zama ka sakan kama wanda ya maka wannan ni'ima din da butulci ya alherin kace bi ta maka ba kaga wannan butulci ne me kuka kyautata mishi sai ka saba masa kaga wannan butulci ne kamar da ya saba ma iyaye kaga wannan butulci ya musu kamar wato mace ta saba mijinta duk da yana mata abin alkhairi yana ci da ita yana share kaga wannan butulci ta masa to wannan shine ake cewa ashkuru kishin shine kufranun ni'ima to wannan duk wanda ya zamana wato yayi ma ubangiji kufranun ni'ima to shine zaka ga ana kiran shi da cewa ya zama kafir ya zama ya kafirce ma ubangiji ko dai kafirci babba ko kafirci kadami in kuma ya zama ya aiki nagari saboda ni'imar da ubangiji ya masa to wannan ya zama al'abdu shakir kenan bawa mai godiya Allah ta'ala a wajaje daban-daban zaka ga yayi ta ishara akan ire-iren waɗannan abubuwa na ashkuru inda shi ashkuru yana dole abinda ake bukata shine ka nuna cewa an maka alkhairi din kar ka binne alkhairin ka nuna cewa alkhairin da aka maka an maka kuma kayaba kuma yayin da wani alaka ya sanya alaka hada ka da wannan wanda ya maka alkhairin to ya fahimci cewa wato akwai mutunci tsakaninku to tsakaninmu da Allah ta'ala shi kuma babban ni'ima da ya mana shine halittar mu da yayi babban ni'ima da ya mana shine halittar mu da yayi sannan kuma shine yake mallakin mu kuma yake ba mu arziki arzikin da muke shaka tun daga iska tun daga abincin da muke ci tun daga wato yanda ya hada kullatayya tsakanin mu da sauran ƴan uwan mutane saboda in dan adam aka bar shi kade kaga ba zai iya rayuwa ba to aka hada ka da ƴan uwanka mutane duk wannan ni'ima ne ubangiji ya maka to shi kuma ubangiji sakan ka masa da zaka yi shine ka bauta masa shi kadai kar ka masa shirka shine kuma ka dinga wato yin aiki na gargaru abinda yake so shi zaka yi kar ka saba masa saba masa shine sai zama kaman ka butulce masa wannan kaga shine irin kisan da muke ba mu labari akan mutanen saba mutanen saba Allah ta'ala sai ya ba su ni'imomi daban-daban laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani 'an yaminin wa shimal sai Allah ta'ala yake cewa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya ai wato mutanen saba a gidajen su da ubangiji ya ba su na ni'ima akwai abin daukan izina akwai Allah ya ba su aljannatai guda biyu dama da haunin su kulu min rizqi rabbikum balatin tayyibatin wa rabbun ghafur yace ku ci daga ni'imar da ubangiji ya muku arzikin da ubangiji ya muku wato gagari gari mai dadin sha'ani shiga shirayen garin gari ne mai kyau shine yake cewa balatin tayyiba wa rabbun ghafur ga ubangiji kuma ya gafara to me kake nema wato ga ni'imar garin gashi yanayin sa yanayi ne mai kyau aljannar duniya duk arziki ubangiji ya malalo ba sai sha wuya ba sai kuma ubangiji kuma ya gafara wato duk yayin da suke ƙara neman wani arziki kuma yana ƙara basu ai musu kuma sai yana ƙara suturce musu shi to ka abinda Allah ta'ala ke faɗa kenan sai Allah ta'ala ke cewa fa a'radu fa arsalna alaihim sayl al'arid sai suka yi butulci daga baya wannan arziki na sai maka madatsa ruwa da suke taskata ruwa a wannan madatsa din sai ubangiji ya sa ta fashe ta zo ta ci wannan duk garin nasu وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط وافل وشيء من سدر قليل الله تعالى كاغا دي انا sai canza musu arziki din wato kayan marmari da ya basu sai ya koma sai dai goruba sai dai wani magariya wannan abubuwan kaga ba a ci a goshi duk wanda yace magariya ko goruba zai ce ai ba zai ce goshi ba da can kuma suna samu abin arziki mai kwasu gode sai musu gode ba to wannan kaga abinda ake ubangiji yake son su yi a lokacin shine wato su tabbatar masa da ni'imar da ya musu kuma su ce sun gode kuma su yi aiki na gargari kar su yi fariya to amma mai kwan su gode sai zama ba haka suka ma ubangiji ba suka koma suna kafafa da abin da ya basu suna ganin ubangiji wato wani Allah ta'ala ya basu wannan abu ne da wani karfi nasu da wani ilimin su da ya basu da kokarin su har ma suna cewa ba'id baina astarina tsakanin su inda za su yi kasuwanci tsaka wato tafiya ce da ubangiji ta kaita musu guzuri kadan za su yi su je garin da za su yi fatauci su dawo amma sai suke ganin cewa to ai yanzu ba mu ci tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi dan haka ai ubangiji kawai ba'id baina astarina wato a samu a dinga rarrabawa tsakanin mai kuɗi da mutalaka abu a rambanta inda za mu je fatauci gari ne mai tsada sai an shata waje sai an yi kuma guzuri mai yawa saboda a ran ne za a gane mai kuɗi da mutalaka kaga Allah ta'ala sai suka zalunci kansu Allah da ya gama ba da kisa sai ce wannan ayoyi ne likulli sabbarin shakur ga dukkan wani mai hakuri kuma mai godiya kaga yau nan kin da muka cewa ubangiji abinda ake yake so bawa shine ya gode masa yayin da ya mashi wata ni'ima ya nuna cewa ya ga ni'imar ya fahimce ta kuma ya gode wannan shine ashkuru kusan da yawa zaka ji ubangiji na yawan ban mai tata banda shi Allah ta'ala ya faɗa wa Allah masalan qaryatan kanat amina mutma'inna yatiha rizqaha ragadan min kulli makan فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون هذا شيء ما أنا الله تعالى بقى مثالي ني وتا القريه الله يباس ني امومي دبان دبان الله يباس ني امومي ايلوتي اما سكا الله تعالى بتلشي سكا دنگا زكي من سابان الله سكا ريكا كذا سكا ريكا كذا سكا ريكا كذا النبي يا دوس مي وكو سي ايماني ده النبي ده الله تعالى ايكو بس ايماني ده شي با الله تعالى سي دندا مسو كودان سو واتو كبر دي كاتي حالين مو نيجيريا مثالي in ana bada labari sai ka tsammanin labari ne wanda shekara 1000 ne baya amma wannan mun labari ne galibi shekara 20 30 40 50 100 baya wuce 100 din galibi tarihin Najeriya bai dadi kyakkyawan tarihi zaka gani baya wuce shekara 100 ana baka labari kai tsammanin wato kamar wata aljannar duniya ake baka kamar ma wato ba a Najeriya ne abin ya faru ba wato wannan yana nuna maka cewa duk wannan halin da muka samu kanmu a ciki to a shukuri ne mana karanci a shukuri godiya ga ubangiji mu gode masa to shine mun gode masa da kyau ba dan godiya ba wai kawai zaka fice kawai Allah na gode ba a'a wannan ai kowa na yin shi da baki ai kai ma yanzu misali kai kake da mai dakin ka kullun kana wata alheri amma kullun ce maka ta gode amma kuma mai kuka ta nuna ta gode a aikace ba ta nuna ba kaga wannan ba godiya take maka ba danka kullun yace maka ai na gode babat abinda kake min tun ina yaro ka min kaza ka min kaza amma yayin da wato wani kasashe a wani aiki babu mutunci tsakaninku to kaga wannan abin godiya yayi ba to kai ma ba za ka ce wai ka gode ma ubangiji ba kawai a baki a dole ka yi mishi aiki nagari ka guji abinda baya so abinda yake so kuma ka je ka rungume shi hannu biyu to wannan shine in kai haka wato kai godiya Allah ta'ala ba wai a karan kasaf shi kadai yake san a gode masa ba hatta bayi da suka maka salan alheri ubangiji ya sha'anta a gode musu hatta musamman iyayen kan misali ana Luqman al-Hakim in allura yanda da yake ba dan shi wasiya yace wa wasal al-insana bi walidayhi hawalat ummuhu wahdan ala wahd wa fasaluhu fi amayn an ashkur li wal walidayka ilayya al-masir Allah yake buga ma dan adam misali a harshen annabi Luqman Luqman yake ce ma dan sa wa wasal al-insana bi walidayhi mun yi ma wato dan adam wasu ci cewa ya kula da iyayensa hamalat ummuhu wahdan ala wahd mahaifinsa ta dauke cikin sa cikin wahala akan wahala kina ta dauka wannan ciki bata huta ba wa fisaluhu fi amayn kuma aka yaye shi a shekara biyu na tabaran da mutum ke ma iyayensa da yawa sai sun yi hakuri da shi sai Allah ta laiko anishkurli waliwalidai to ka gode min saboda halittanka da nayi mallakanka da nayi arziki nake baka ka bauta min kai ni kadai su kuma iyaye su ma ka gode musu saboda sila da suka yi maka alkhairi suka kawo ka duniya kai musu biyayya ka kyautata musu wato duk wanda bai kyautata mai iyayensa ba ya zama tsakanin shi da iyayen shi akwai rashin mutunci kaga to bai a shukuru ba shine abinda Allah ta'ala ke gwada mana anan kuma duk wanda bai a shukuru ba to babu yanda za a zama wato yana aiki na gargaru saboda Allah ta'ala ya hada a shukuru da al'amalus salih kusan abu daya ne mazalla haka ya faɗa karar hadisi in Allah za a ga wani lokaci inda aka aya ce iri daya amma wajen a shukuru sai a cire a kawo al'amalus salih aiki na gari wani lokaci a cire al'amalus salih sai a kawo a shukuru a wajen saboda a nuna maka alaka tsakanin aiki na gari da kuma godiya baka yi baka ce kawai za ka yi godiya da baki kawai a dole kai ce ka gode sannan kuma a ga a aikace gashi kana godewa din wanda ya maka alheri karka ce wai kawai ai ina godiya abin da ka mun amma in an je a bayan idan shi kana jin kunya ka ce ya maka wani alheri kaga wannan ba godiya ka masa ba ana bukatun yayin da mutum ya maka wani ma'arufi ka nuna cewa wato lalle ya maka ma'arufin ya maka aikin kirki idan ma tsakaninka da shi akwai kyautatawa akwai girmamawa akwai kara akwai kuma mutunci akwai kuma ambata kyakkyawa akwai kuma yabo wannan shine abinda malamai ke kira wato ashkur tsakanin ashkur tsakanin bawa da Allah shine wato ya bauta masa shi kadai kada ya saba masa ya mushi tauhidi tun farko tukunna ba dan babban godiya shine ka karanta Allah da bauta ka tsantsanta mishi bauta sannan kuma duk aiki na gari ya zama kana yi wannan shine ashkur Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihah ya ku wanda ya ku manzanni ku ci daga dada da kuma ku yi aiki na gargaru amma da tashi shi ma sai bada umarni irin wannan ga mu'minai sai ya ce musu to washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu ku gode masa yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budu sai manzo Allah da tashi kawo wadannan ayu guda biyu sai ce abinda aka ba annabawa shi aka ba kuma mu'minai su ma wato dan ka gane cewa godiya ita ce ne aiki na gari kuma shine godiya in ba zai ce ka gode ma Allah ba amma kuma baka yi masa ruku'i ko sujada ba zai yi ba wannan ba zai yi ba ko kuma wato ka ce ka gode masa idan tsakaninka da wato iyayenka ko tsakaninka da wani wanda ubangiji ya shar'anta cewa a gode masa babu wani mutunci kaga wannan wato baka gode ma ubangiji ba shi kanshi wato ubangiji da ya baka wannan baka gode masa ba to wannan shine al-shukr al-madahu muka ce shine athna'ul jamil wa dhikrul athna'ul hasan wa dhikrul jamil amma duk kyakkyawa to shi alhamdu ana alhamdulillahi da aka ce dukan godiya da kirari sun tabbata ga Allah shi ya da wannan guda uku kuma da kari kaga na farko ya hada wato ka yaba mutum da baki kuma in ka ambace shi ambato kyakkyawa da tsakaninka da shi akwai kara sannan kuma ya zama da kuma kana ikirari kana tabbatar da wato wani alheri da ya maka wani ni'ima da ya maka to sannan kuma banda wannan shine alhamdulillahi ziyada wato karin da malamai ke faɗa shine wato shi wanda kake yaba in alhamdu kake masa to zai zama tsakaninka da shi ya cancanta ka yabe shi a dukkan aikin da yake yi sawa'un kai yama aikin ko ba kai yama aikin ba ga an ce yaban godiya ya zama dole to shi alhamdu akwai banda ƙarin kirari da zaka masa da godiya da zaka masa to kuma zaka kuma yabe shi akan wani aikin alkhairi da yake ko da a karan kasa ne shi ko da a karan kasa ne ba wai kai yama ba kaga a shukuru sai dai idan misali an maka ne kai amma ko da ba kayyama ba yayi wani alheri to wannan ya cancanta a wato kayyabe shi akan haka wannan shine wato karin alhamdu da yake da shi akan ashkuru da almadahu shi alhamdu wato yana nuna shi wannan wanda kake yaba din mutum ne mai cikakken hikima yana da hikima kwarai da gaske idan yayin da ya bayar to zaka yabe shi saboda yayi baiwa ne yayin da ya hana bai bayar ba zaka yabe shi saboda kace bai sai albazanci ne akwai wani hikima da yasa yi haka yayin da wato ya yayi fada zaka ce to ya tantance ya fada ne zaka yabe shi saboda yayi fada yayin da yayi kawaici ko ya kawo da kai yayi shiru zaka muka yabe shi akan wannan shiru din da yayi to wannan shine alhamdu kaga akwai godiya akwai yabo sannan kuma koda ba kai akan kanka yema wannan aiki alkhairin ba to kuma zaka yabe shi haka manzon Allah in ya bayar ana yaban shi saboda ya bayar in kuma kaji manzon Allah ya hana to ba wai saboda san zuciya ne ba akwai wani sifa ta kamala da yasa ya ga bai dace ya ba wa nan ba misali kamar wanda yazo yace ka bani aiki sai yake cewa kana fara da rauni kaga nan hana shi da ai manzon Allah ya kamata a yabe shi saboda me saboda bai sanya bashi wani aikin da zai zo bai iya wato bada amana office din ba to kaga wannan shine ake kira alhamdu shi ake kira alhamdu to kuma wannan ba wanda ya cancanta da wannan irin wannan godiya irin ubangiji ubangiji shine yayin da ya baka to zaka yabe shi yayin da ya hana ka zaka yabe shi yayin da ya baku ruwa zaku yabe shi yayin da yasa aka samu wato aka samu fari zaku ku yabe shi yayin da ya baku kudi kuka samu kudi sosai kowa ya wadatu to zaku yabe shi yayin da ya kawo muku wato karancin kudi da kuma tsadar rayuwa zaku yabe shi saboda kun san cewa ubangiji baya koyi ba tare da hikima ba wannan shine bambanci tsakanin alhamdu da kuma almadahu da ashkuru shi alhamdu ya tattaro wannan abubuwan duka shi ubangiji ya maka dadi bai maka dadi ba cikin wuta ka shiga ina nufin cikin sanyi ka shiga ruwan sanyi ka shiga ko cikin zafin rana wannan zaka yabe shi ko rashin lafiya aka sa maka to yayin da aka tambaye ka ya kake ji zaka ce alhamdulillah saboda me saboda ubangiji ya sa maka wannan ne saboda wata hikima watakila ko ne kanka ne maka zunubin ka watakila saboda wannan zunubi da kai bai san kuma ku hadu da wannan zunubin yake sai kanka ne maka ko abin da ya kama da wannan shi yasa su mu munai biya inda duk wani jarabawa da suka samu to alhamdulillah suke cewa wato godiya suke ma ubangiji kuma sun san cewa ubangiji ya tantance a yabe shi sun san hikima ko ba san hikima ba to shi yasa wato malamai suke cewa shi ita alhamdu ba ta kawai ta takaita kawai saboda sai an maka wani alheri ba ko ba a maka ba ko ba Allah ta'ala bai maka alherin da kai akan shi kake yaban sa ba misali ka kudi wataƙila kai talaka ne to amma kuma zaka yabe shi saboda yayi ba wani kudin kuma kai kuma da ya hana ka zaka yabe shi saboda ya hana kai da hikima wannan shine abinda malamai ke faɗa kuma ka gani imomi ma ai wai zai iya rike in daga ni mun ubangiji da yamma bayi babu kai wataƙila abinda malamai ke faɗa duk wanda yake ganin abinda ba a bashi ba to ba zai iya godiya ba galibi in kana son kai godiya to kaga abinda kai aka baka ba abinda ba a baka ba aka bar wato mace ce da kake karkashin ka inda tana ganin gazawanka abinda kai baka yi ba ga kawanta kuma mijinta ya mata kaza ita ba mata kaza ba ba mata kaza ba mata kaza ba to ba za ta gode maka ba amma in dai kuma tana ganin abinda kake yi kuma kokarin da kake yi to in ta kwatanta da abinda baka iya mata ba to anan ne za ta gode maka to ubangiji wai in ka ce wai kai sai zaka ga din kwatanta kanka da wani wanda yema wani baiwa kuma shi wancan ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kaza kai ba kace bai baka ba to kaga ba zaka gode mishi ba amma in kana kwatantawa cewa to amma kuma jidda haka ya bani iska ina shaka ya bani lafiya ya bani abinci na ci kris ko ya min lati abuna ya bani zaman lafiya ya bani yan uwa ya bani iyaye musu mutu ba shi ko wancan mutu ila ma kudin da nake gani Allah ya bashi gado ya ci wato sai da madadin iyayensa ne aka bashi wannan kudin kaga to wannan shi ma sai ka zama ka yabe shi ka gode ma Allah saboda wannan kuma ka yabe shi to shi da muka ce alhamdulillah anan wannan alif da lam malamai suna cewa saboda ana wato duk wani jinsin godiya ne da na kamala kake tabbatar ma ubangiji shi ka san wato hikimar ka ko baka san hikimar ba saboda ubangiji lamarinsa duka babu karanta a ciki lamarinsa duka godiya ne lamarinsa duka yabo ne lamarinsa duka kirari ne shi a zatinsa ubangiji yayin da yace shi mai madaukaki ne shi mai girma ne shi rayayye ne to ubangiji zaka yabe shi saboda ya sabbata da wadannan sifofi na kamala cewa shi rayayye ne lalle tabbas ai rayayye ne in ba da rayayye bane ta yaya wato ya zamu zama a ce ubangiji yana mutuwa ai to haltin ya zasu zama tun da rayuwar su ya ta'allaka ne da ubangiji sun dogara ne da ubangiji har to haka a zatin sa shi a karan a zatin sa zaka yabe shi sannan kuma aikace aikacin da ubangiji yake yi zaka yabe shi idan ya halitta zaka yabe shi idan ya baka zaka yabe shi, in ya hana ka zaka yabe shi, in ya baka ni'ima zaka yabe shi, idan bai baku ni'ima ba wato zaku wani ni'ima da ya kawatar da ita ba ku aka ba ba a wannan karo zaku yabe shi, in ya sauka da ruwan sama zaku yabe shi, idan sama ta yi mana rowa bata ba mu ruwan sama ba zaku yabe shi saboda hikima yayi Allah ta'ala zaku yabe shi a dukkan aikin sa saboda aikin sa ya gina su ne akan hikima gamsasshiya ya gina su ne kuma akan wato cikakkiyar ilimi wanda Allah ta'ala ya bashi to wajibi ya gode wanda kuma Allah bai bashi ba to shi kuma wajibi ya haƙuri anan ne malamin suke cewa asaba al-abdu shakir da al-abdu sabir in an baka to ka gode wannan sai zama ka alkhairi in ba a baka ba to ka yi haƙuri ka nemi ladanka wajen ubangiji wannan sai shi kai ma kuma sai zama ka alkhairi haka zalika abin da ubangiji ya kaddaro ubangiji kamar yadda aka sani a kaddaran a kaddarawansa akwai kaddaran abubuwan da ya kaddaro akwai alkhairi da sharri wato shi ubangiji ba sharrin yana wajensa ne ba amma a cikin abin da ya kaddaro yanzu misali yayin da aka sa mutum ya sa hannunsa a wuta kaga dai wuta ta zama mushi sharri amma ubangiji da ya halicci wuta ita bai shi bai halicce ta saboda shi ya aikata sharri ba a ubangiji wani wata hikimarsa ce sai ya halicci abubuwa masu kishinta juna guda biyu sai ya halicci wato abubuwa opposite haka ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci wuta ya halicci rana ya halicci wato sama ya halicci ƙasa ya halicci sanyi ya halicci zafi ya halicci mumuni ya halicci kafiri ya halicci bawa nagari ya halicci bawa wanda ke ba nagari ba ya halicci jibrilu ya halicci iblisu ya halicci manzon Allah manzannin Allah annabi Muhammad annabi Musa annabi Ibrahim annabi Isa annabi da sauran ulul azmi da rasul sauran annabawa duka a yayin lokaci kuma dai halicci Fir'auna da su Hamana da su Abu Lahab da su Umayyah bin Khalaf wannan duka mazala yayi haka saboda su mumunai in suka ga haka to yaban shi suke yi yanzu ka kamar sauran su yanzu aran duniya da suke cewa su ubangiji ana su suna ganin ma kamar yayi ma iblis wani zalunci ba wai dan bai bashi dama ba ai zalunci ne wannan kawai ya kakkarya mushi wings din shi ya kakkarya mushi wato fifikin sa suna kiran shi broken angel wai shi kawai tunda ya fado shikenan sai ubangiji tunda yayi laifi guda daya sai ya bashi dama ba amma annabi Adam gashi yayi laifin irin shi mai kunin kwacin sa amma wai ya bashi dama har ya tuba amma halali sun manta cewa shi annabi Adam tuba yayi fatalqa adam min rabbika kalimatan fataba alayhi Allah shi annabi Adam tuba yayi shi ko da bai mukai ya tuba sai ya ƙara shiga cikin bata kuma so kaga anan ne shi tsiya shi ta fito to kuma shi a halitan da Allah ya yi ma iblis ba sharri bane shi a karan kansa wannan aikin da yayi ba sharri bane saboda ya bashi dama ya bashi dama shi ya zaba yayin da ubangiji ya halice wuta da ruwa to shi dan an halice ruwa ba za ka ce wannan wai sharri alheri bane an halice wuta sharri ne saboda ai gashi wuta ce ba a san ta amma kuma da ita ake komi da ita ake girki da ita ake komi da komai me da ita ake yi dai makaman shi ne ita kaga wannan halittar wuta da ruwa ba sharri bane a yadin ubangiji ya halitta ne saboda wato wata hikima to yayin da ubangiji ya halici iblis ya halici kuma jibrilu in kaga jibrilu zaka yabe shi akan wato halittar jibrilu da yayi sannan kuma shi ma in kaga iblis zaka yaba ubangiji akan ya halice shi da hikima ya halice shi da hikima ba wai ya halice shi ne haka nan kawai ba babu wata hikima ubangiji shike da hikima shike da wato cikakkiyar hujja to wannan shi abinda malamai ke cewa abinda alhamdu yake nufi alhamdu shi yana dakatar maka wani yabo ne ga ubangiji ka san hikima ko baka san hikima ba duk aikin da ga ubangiji yayi duk abinda ya kaddaro maka ko da talauci ne to kai a janibin ka ko da kai talauci sharri ne a wajen ka amma kuma zaka yaba ubangiji akan wani talauci da ya jirce ka da shi wani sai ce wani alheri ne a talauci wani hakurin da kai in kai hakurin to ya zama ka alkhairi kuma wannan din sai ka ga ubangiji ya baka nada saboda haka malamai ke cewa alhamdu ya shatabar wannan abubuwa guda uku ya tattari almadahu yabo da zaka yi ma ubangiji ya tattaro kuma godiya ka bauta masa shi kadai sannan kuma ya tattaro wato yabansa da zaka rika yi da san shi da zaka rika yi akan dukkan aikace aikacen da ubangiji yayi shi a zatin sa ubangiji zaka yabe shi sannan kuma aikace aikacen shi ka fahimci hikiman ba ka fahimci hikiman ba zaka yabe shi saboda Allah ta'ala shine wato alhamidu wa hudu ila tayyib min alqawli وهدوا الى صراط الحميد ان جاء الله تعالى وهدوا الى الطيب من القول اكشد دسو يزوا غا مفي دداتن مغانا وهدوا الى صراط الحميد كما اكشد دسو يزوا غا تفركي نا الحميد مودجي وندا يا شانشانتا ابو ايبيشي wannan shine abinda alhamdu yake magana Allah ta'ala sai ka ce alhamdulillah godiya su tabbata ga Allah wannan lamun lillahi ga Allah lamun ce da malaka lamun tamlik ko lamun al-istiqaq wato kaman kana cewa dukkan godiya cikakken godiya da cikakken kirari da cikakken yabo to wanda yake cancanta daga wannan yabon naka da godiyan naka shine Allah ta'ala wato lam din ubangiji shi ya cancanta da wannan godiyan kuma wannan godiyan nasa ne shine abinda wato malamai ke cewa lillahi din saboda Allah ta'ala shi ya cancanta shi kuma ya cancanta ka bauta masa shi kadai wato duk wani godiya da zaka yi da wani tsarkake ubangiji zaka yi to ubangiji shine ya cancanta kai wannan abin shi ta tada kai masa wannan abin in kai in ya zama godiyanka kana yi ma wanda ubangiji cancanta ka gode masa bane ko kuma wanda ubangiji bai ce ka gode masa ba to yanzu abin da mutum yayi yana ma Allah ta'ala game da ibada wato shi su kansu iyaye kallo har da aka ce mu yabe su mu gode musu wato godiyan su yana kasa da godiyan ubangiji ne ko ubangiji ya bada umarni ci a gode musu amma yayin da ka zo ka ce zaka yabo wani wanda yake kawai gashi ma kafiri ne ko wani makamacin wannan ka yabe shi akan abin da yake na kafirci to yanzu kaga abin da kai sunan shi harama balle kuma wani godiya ya zama kai godiyanka kawai gabaki dai yana kan wani wanda ba Allah bane kadai a walalle mu'minai suna wato fuskantar da godiyan su ne ga Allah ta'ala shi kadai suna kuma tsantsanta mushi wannan godiya din sai Allah ta'ala yake cewa alhamdulillah lafazin Allah shine sunan Allah wanda yake duk sunan sunaye suna kuma zuwa gare shi kamar yadda muka faɗa jiya muka ce lafazin Allah shine sunan da a'raful ma'arif kamar da sibawi yake faɗa wato zai duk sunayen Allah zai kace ar-rahman sunan Allah ne ar-rahim sunan Allah ne al-hakim sunan Allah ne amma ba za ka ce Allah sunan al-hakim bane wannan shine bambancin shi Allah shine asalin sunan da sauran sunaye yake komawa zuwa gare shi shine asalin sunan da sauran sunaye yake komawa gare shi sibawi yake cewa kuma shine a'raful ma'arif idan kana son wani suna a duniya wanda idan aka dan aka fade shi baya bukatar sai an zo an maka wani bayanin ko waye shi to shine Allah babu wa baka da wani suna ko alami ko waye da zaka kira a ce nan da nan kowa ya gane waye shi sai Allah in kace Allah to kowa su a sunan ma yanda zaka je Laraba suke tafhimin sunan kaga ba mu muna cewa Allah haka mu amma su Laraba ba su cewa Allah sai Allah haka za su tafhimin wannan lamu din saboda shi kashi sunan kazan cewa wanda mai dauke da sunan to kuma huwa al-mu'azzam indaka mai girma ne kwarai da gaske kuma madaukaki ne shi kansa akwai magana cewa wannan suna din wai me yake nufi suna ne alami kawai kaman kace profa noun haka suna ba za mu ce sunan yanka ba suna na kiranye haka suna kawai na kira amma a ce Zaidu sai Zaidu ya tashi a ce Amru sai Amru ya tashi to irin wannan ne kawai ba tare da an yi duba da ma'ana ba wato alam ne kenan wannan koko a alamun ne kuma sifa ne alam ne kuma wato shi suna ne na Allah ta'ala sannan kuma ya ta'allaka da wani sifa da wata sifa ta Ubangiji wannan wasu malamai suke cewa a'a su dai gaskiya gwara su dauki suna a matsayin alami wai saboda in ka ce wai sunan ya an bantaro shi daga wani abu to kaman ka ce wai shi ma Ubangiji an bantaro shi daga wani abu kenan kuma Ubangiji ai shi wa lam yalid wa lam yulad za ka su suna ganin ba za su ce an yi ishtiqaqin sunan Allah daga wani abu ba wannan haka suka faɗa suka ce sai ya zama wannan alam ne mahab kawai wato suna ne na kiranye kawai Allah sunansa kenan haka kawai ya gaya mana cewa sunan shi Allah amma ba yi da wani ma'ana wannan haka wasu daga cikin malamai suke faɗa amma dai wannan magana ne mai rauni da yawa malamai sun shuri da wannan magana suka ce ba haka abin yake ba duk sunayen Allah duka da sifofinsa da sunayensa duka a'lamun ne kuma sifatun ne in suka ce a'lamun ne sifat ne wato kowanne suna idan ka dauka zaka same shi shi yana nuni zuwa ga zatin Ubangiji in ka ce ar-rahman yana nuni zuwa ga zatin Ubangiji cewa shi a karan kansa mai rahama ne to kuma yana nuna kuma siffantansa da rahaman kuma wato akwai wata siffa tana nuni zuwa ga siffa to ita ma Allah akwai ta inda kuma akwai ma'anar take nunawa zuwa gare shi ba wai suna ne kawai ba kamar wani kawai ya ce sunan ba ya da wani ma'ana zaka akwai wasu suna yawa zaka ba su da wani ma'ana zaka in ka ce wannan wai me ma'anar shi ne sai ka ce sunansa ne kawai wani alamiya ne suna ne aka sa masa amma ba wai dan yana da wani ma'ana ba to abinda malamai ke cewa sunan Allah shi ma to an ishtiqaqi shi daga wani abu wannan kuma baya nuna cewa wai shi Ubangiji ya zama wai shi wani abu ya haife shi ai ba zai yiwu ba amma abinda ake magana Ubangiji shi ya halice yaran mu kuma ya tsara mana abinda zamu magana da shi to duk abinda ya faɗa zai mana magana yadda yaran da zamu gane kuma saboda haka da yan faɗa sunan shi Allah sai kuma da ya kuma kaddara kuma a cikin yare kuma akwai wasu abubuwa da zai ƙara kusanto da siffan Ubangiji mu fahimce shi ar-rabbu Allahu ar-rahman wadannan duka a'lamun ne sifatun ne zaka ce a'lam wato su a karan kansu idan ka kira su to kana kiran ubangiji ne kuma in kace sifati sifatun ne sun dauki wani abu na siffan ubangiji in kace mai baiwa to yana da siffa na baiwa in kace mai rahama yana da siffa na rahama in kace mai hikima yana da siffa ta hikima to wannan shine malamai ke cewa al-a'lam ne kuma sifatun ne to sai malamai kuma anan kuma jidda aka fuska ƙara zuwa da maganar cewa to ita in sai bayan sun yi ittifaki akan cewa lafazin Allahu ayi ishtiqaqi ne suka ce to daga ina ka ishtiqaqin sa wasu suka ce ayi ishtiqaqi sai daga aliha ya alahu aliha da wasali kasa malamun din aliha ya alahu daga alwala alwalahan alwala alwalahan shine at-tahayyuf mutun ya dima wuce yayin da kake bauta ma Allah ya zama ka dima wuce ubangijin kawai nake zuciyarka wani wanda suke gefen ka ba sa gaban ka to sai suka ce daga wannan alwalahan ko alwala daga nan ne aka yi tasrifin Allah ya zama Allah saboda bayin sa na gargaru a yafza'una ilayhi suna zuwa ne kawai su fuskance shi da bauta kuma su zamana sun dima wuce shi kadai suke gani ba sa ganin kowa kuma suka ce daga wannan aka same sunan ubangiji na Allah to wannan shi ma ra'ayi ne mai rauni saboda shi kace mutum dima wucewa na ba yabo ne ba dima wucewa cewa na ya dima wuce ai ba bai zama yabo wannan malamai suka ce wannan ba haka abin yake ba saboda shi at-tahayyur ba kowa shi ne ke zama mahmud ba kowa shi ne ke zama abin yabo ba kuma da yawa wani lokaci shi dima wucewa yakan abin da yake bin bayan sa shine wato gushewa hankali wato zawalul aqli wadh-dhu galibi baka rasa shi da wato wani dan dima wani hankalinka ya gushe shi yasa wato masu cewa sun je hadara ko da manzon Allah ko hadaran Allah kawai je zama ta kama su sun fadi sun wannan ba je dai suke da wanda yaje yi ma Allah ta'ala zikirin ba ya kira sunan Allah kuma ya ci gaba da halarto da girman ubangiji kuma shi ba abin da je zama ba ta kama shi ba shi wannan je zama kai da ta kama ka ka wannan raunin ka ne amma Allah ta'ala manyan wato bayin sa in suka je ba wanda zama da ke kama su a zama suke yi suna magana suna ma Allah ta'ala kirari suna makuka ba magana je zama ba magana ce sun suma duk wannan an ba fa samu shi a wajen sahabbai ba ko wajen annabawa ba an same shi ne wajen yan baya kamar yadda malamai suka yi magana abin da yake ra'ayi na daidai shine lafazin Allahu an samu shi daga alaha ya alahu alaha ya alahu ko ta ina aka sarrafa shi wato a Qur'ani ko sunna ko magana larabawa abin da yake nufi shine al-ibada bauta wato Allah ta'ala shine al-ma'lufu wanda ake bauta al-ibada kuma din kuma at-ta'zim kuma girmamawa banda kuma at-ta'zim kuma akwai al-muhabba soyayya sannan kuma banda al-muhabba kuma akwai al-luju' wanda ake fakewa da zuwa gare shi haka wadannan duka sunaye da suke nuna ai wato cikan zatin ubangiji da kuma wato cikan wadatar sa na farko dai kaga al-ibada ubangiji shi ake bauta na biyu kuma kaga at-ta'zim dama ba zai ka bauta ma Allah ta'ala ya karɓa bautan ba sai ka yi bauta masa da girmamawa al-muhabba ba zai yi Allah ya karbi bautan ba sai ka bauta mishi da soyayya alladina amanu ashaddu hubban lillah ba zai yi kuma ya zama da bautan ta maka amfani ba sai yayin da kuma kake fuskantar ubangiji da neman taimako ya tunkure maka dukkan wani sharri kuma dukkan wani alkhairi ya baka saboda haka suka ce al-ilahu da al-ma'lufu abinda yake nufi shine bauta tare da girmamawa Allahu shine al-ilahu al-ma'luf abun bauta wanda ake bautan sa ake girmama shi ake san sa kuma ake fakewa zuwa gare shi kuma wato in aka ce Allahu ana magana zul uluhiyya shine wanda ake bautan sa bayi suke bautan sa suke bauta subban wata azima suke bautan sa suna wato mutukar san sa kuma suna girmama shi kuma yayin da suke neman wato a biya musu wani bukatun su na alkhairi ko a tunkude musu dukkan sharri to wajen shi suke zuwa ba sa zuwa wajen wani to wannan shine Allahu sai da dinda haka kuma suka ce wato wannan asalin sa ya kawo ta zama al-ilahu ne to ina wannan hamza ta tafi ai gashi an cewa muke Allahu to shine wasu malamai suke cewa shi wannan al-ilahu ko dai zama asalin sa ilahu ne da sai aka ce al-ilahu sai aka cire wannan hamza ne sai zama Allahu ko kuma zama asalin sa al-ilahu haka yake amma sai aka cire wannan hamza ne saboda galabtul isti'mal aka ce Allahu kamar yanda asalin annasu al-unasu ne asalin annasu shi ma al-unas zaka ji lokacin an ce unas wasu mutane shi ne da annas din amma shi ma sai aka cire mishi wannan hamzan na asalin wato shi hamza na ta asali ce al-ilahu wannan hamzan ta asali ce an cire ne saboda galabtul isti'mal sai zama Allahu wannan ka ce wato lafazin Allahu yana nuna wato bautan da ake ma ubangiji shine abin da ake ruwatuwa daga Abdullahi dan Abbas yace wa yadhalaka wa alihataka da yake wato hikaito magana Fir'auna sai Abdullahi dan Abbas yake cewa wa yadhalaka wa ilahataka saboda ai Fir'auna wannan fasara ne Abdullahi dan Abbas ke yi kamar Ibn Jarir al-Tabari yake ruwaitowa a cikin littafin sa abin da Abdullahi dan Abbas ke faɗa shine ai shi Fir'auna ba cewa yake yi a zo abota ma wasu allolin ba shi shine yake cewa shi shine ubangiji ana rabbukum al-a'la ba kake faɗa ba to waya zaraka wa alihataka da ake faɗa shine waya zaraka wa ilahataka su dai su barka su bar bautanka inji Abdullahi dan Abbas to kaga lafazin wannan lafazin ilahataka lafazin uluhiyya ne lafazin uluhiyya ne uluhiyya kaga anan shine malamai suke cewa kuma yana nuna bauta saboda Allah kuma yana nuna wato cancantan ubangiji da bauta daga nan zaka fahimci cewa farkon abinda yake akan bawa shine bautan Allah saboda gashin sunan da yafi zama a'raful ma'arif shine Allah kuma dai farko abin da za a fara yi in mun ga dama ko ina a duniya ba mu sumunce saboda tsabajin dadin rayuwar duniya amma ba mu rayu akan bautan Allah ba ko ba mu kira akan bautan Allah ba to rayuwar da muka yi sunan shi rayuwar banza a wajen ubangiji babban abin da ubangiji zai tambaya akan sa shine bautan sa an bauta masa ko ba a bauta masa ba kuma wannan suna nashi na Allah abin da yake nufi kenan Allah yana magana al-ma'luhul ma'bud wanda ake bauta masa a tare da girmamawa tare da soyayya sai Allah ta'ala yake rabbul alamin ubangijin halittu dan ubangiji Allah ta'ala yake ar-rabb kaga ne yake lillahi rabbul alamin nan da yake lillahi wato yana son ya fada mana cewa ubangiji shi kadai ne cancanta abota ma kaga tun farko tauhidi na uluhiyya ya zo tauhidi na uluhiyya qul huwallahu ahad Allah ta'ala ya fada ya zo cewa Allah ta'ala shi kadai zaka bauta ba saboda lafazin Allah shi a karan kansa yana nuna wato bautan Allah shi kadai to sai Allah ta'ala ya kara kuma kawo maka rabbul alamin yana son ya kawo maka afu bayan wato ya kara maka bayanin shi wannan Allah sai ce rabbil alamin ubangijin halittu lafazin ar-rabb yana ma'ana guda uku wato ar-rabb ma na farko shi al-khaliq shi halice ka yace maka rabbu to yana nufin shi ya halice ka wato ba tarayya suka yi da wani ba wajen halittanka shine al-khaliq sannan kuma al-malik shi yake da mallakin ka kaga zaka iya mallakan abu amma ka ba wani a hannunsa idan shi kusan ki zaka iya kai mota kai ka sai motan da kanka amma amfani da motan yana hannun wanin ka to a shi ubangiji yayin da ya halitta to kuma halittan yana hannunsa ba wanda yake shiga halittan ubangiji abin da ya ga dama sai abin da ubangiji ya ga dama ya bashi dama to kuma banda al-malik kuma al-mudabbir al-mudabbir shike baka duk wani arziki da kake samu tun a ciki wato a cikin abincinka kana nan ko yawo baka yayi baka ma san waye kai ba amma ubangiji haka nan zai dinga kawo maka arzikinka a cikin cikin mahaifiyanka yayin da ka fito kuma haka zai dinga baka iska haka zai dinga baka abinci haka zai dinga baka arziki to wannan shine al-mudabbir shike disposing affairs ɗinka duk wasu abubuwa naka shike baka to wannan shine al-khaliq al-malik al-mudabbir Allah ta'ala to kamar yana sai ya ce maka ne idan kana in wanda zaka kawo ka bauta ba shine wanda zai fitar wannan abubuwa guda uku duk wanda zaka bauta ma to ka je ka gani in zaka bauta masa shi halice ka shi ya mallake ka shi ke baka arzikin ka to in dai bai da waɗannan sifofi guda uku to bai kamata ka bauta masa ba shi zai ce lillahi sai ce rabbul alamin ubangijin halittu tunda dai ubangiji shi ne ya halice ka shi ke baka arziki shi kuma ke wato baka shi ke da mallakin ka to shi ya kamata ya zama ilahunka shi ya kamata ya zama Allahu da kai zaka bauta ma shi kadai hubban wata aziman magana bata kare ba insha Allah insha Allah muka zo zamu kara yin fashin baje akan rabbul alamin lillahi rabbil alamin sai kuma muje arrahmanir rahim kuma muje abinda shi ma malamai suke fada abinda muka tace dai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aya guri fatiha ce dole sai an janin fashi saboda an ce azamu sura ta fi kowace sura girma to ba yanda za a kuma ce sura ta fi kowace girma kuma a tsaya a yi a dan shafa kai a tafi dole a tsaya wasu abubuwa na manyan da suka shafi koyar musuluncin baki daya a ga ta ina ta zama ta fi kowace sura girma insha Allah idan aka za mu bi tiryan wasu abubuwa suke alaka da sota fatiha dan mu fade su kada a kosa insha Allah abinda muka tafi Allah ba mu lada wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yeah.